Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanato Ikiru Madu shine ma jagoranci tawaga zuwa jihar Adamawa. Wannan tun farko ma sanda shugaban majalisar dattawa Sanato Bukola Sarake jagoranci irin wannan tawaga zuwa jihar Borno don ganin halin da ake ciki da kuma irin nasarar da ake samu a yanzu. Baya kuma ga irin taimakon da ya kamata gwamnati ta bada ga al'ummin da kicin Boko Haram ya shafa. Sanata Alindu mai dan majalisar dattawa ne daga jihar Borno yace ma za su taimaka ta kowace fuska na ganin an tallafa waɗanda rikicin ke shafa. Anan haka ne ba tabbacin cewa a matsayin su ne majalisar dattawa za su bada haɗin kai ga yunkurin da shugaba Buhari ke yi na kawo ƙarshen wannan matsala.
Ciwo ne wanda dama kaɗan kuma yanzu ya yaɗu ya zamanto abu ne wanda duk duniya ba sun damu da ita. To kuma ga sabon shugaban ƙasa shi ma ya maida hankalinsa akan wannan maganan tsaro musamman na North East yadda ya shafe. To mu a zaman yan majalisar musamman nan dattawa haƙƙi ne akan mu mu tsaya mu tabbatar da cewa mun yi duk abun da ya kamata mu yi na goyon baya da bada karfin gwiwa ma gwamnati don a tabbatar da nasaran abin da aka sa a gaba. Ba wai kawai mu zo na Abuja mu yi magana ba, kyansa ya kamata mu je inda abun ya fi tsamari mu je mu gani da idonmu me yake faruwa kuma mu yi shawara da mutane da suke ƙasa akan me suke tsammani ko kuma me suke so gwamnati ta yi kuma sanan jami'an tsaro mu da suke ƙasa can zuwan mu zai ƙara musu karfin gwiwa akan abin da suke.
Dai kuma kamar takwarorin su ma ƴan majalisar wakilai sun saba layar ganin cewa an kawo kwashe wannan matsala ta ƴan Boko Haram. To ko shin ma waɗannan matakai ne za su ɗauka? Misa da muka mali ɗan majalisar wakilai ne da ke wakilta mazaban Micika da Maragali wanda ma ba daɗe da kwatowa ba daga hannun Boko Haram.
Majalisar wakilai a yanzu nake ga maka an ka lura murga mu yanke shawara akan duk gadaji da suka kakarya musamman na wanda ya hana haduwa Borno da Yobe. Murga mu yanke shawara majalisar ta yanke shawara akan a gyara kuma na tabbata yana ci daya daga cikin aikin da gwamnatin tarayya na Najeriya za ta yi da gaggawa. Banda haka din mu ma dole yanzu muna kama haura a majalisa akan ya kamata majalisar karan kanta mata kin kiro komiti wanda za ta zama ba aikin da za ta yi illa ta lura da problem na North East din nan. Domin in mu yi haka za mu gani dai kullum ba ma so ɗaya ne za mu ziyarci wannan wurin ba, ya kamata mu dinga ziyarci wannan wurin kowane lokaci domin mu gani cin gaba mutanen mu yanda za su farfado daga cikin wahalar da suke ciki.
Wannan kuna ma zuwa ne yayin da kasar Amurka da kuma bankin duniya da ma wasu kasashe ba da gudunmawar miliyoyin dola ga gwamnatin Najeriya don sake tsugunar da al'ummomin da rikicin Boko Haram ke shafa. To ko me al'ummar yankin ma ke cewa ne game da wannan yunkuri? Alhaji Kyari Idi da ke zama shugaban al'umma a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya ma ba da shawarar cewa
idan Allah ya sa aka samu aka ci nasara aka samu zaman lafiya a wannan yankin, to muna so mutanen nan mu ga cewa sun gaggauta koma gidajensu don gudun hijira. A gida masu gidajensu a kuma samu a ɗan babbasu ƴan abubuwan da za su yi sana'o'insu da sauransu. Kuma bayan ka gonaki ma yanzu sai an tallafa musu a kai don gonakin ma ba zai yi ba don bumabumai da sauransu ya ɓaɓɓata kasan wajen. Idan aka koma gida aka gyara mutane gidajensu aka giggina musu gidajensu, to aiki na biyu shine matasa. Matasan nan su ne yaran manyan gobe. Yanzu a Najeriya ba matasan mace baya a duk ƙasar Najeriya irin matasanmu na ƴan North Youth.
Kawai yanzu ma dai al'umma na nuni da cewa dubban rayuka ne suka salwanta ba ga dukiya, yayin da a ɓangare guda wasu miliyan kuma ke gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.